Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Litini 2 ga watan Mayu. Za ku ji shawarar magabata da masu fashin baki game da tashi-tashin hankula na baya-bayan nan a Najeriya. Za kuma ku ji fashin baki kan takaddamar da ake kan batun ƙarin albashi. Kuma kamar kowane daren ranar Litini, Aliyu Mustafan Sakkwato na tafa da labaran wasanni. Yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kammala wata ziyarar gaggawa da ya kai birnin Geneva ta tsawon sa'o'i 20 a yau Litinin. Amurka da kawayenta na kokari ne su ga sun gabatar da wata bukata wacce za ta tabbatar da cewa ba a koma gidan jiya ba a yakin da ake yi a Syria. Ko da yake Kerry bai bayyana irin bukatar da suke tattaunawa akai ba, amma faɗa tashin da yake shine ya ga cewa an tsagaita wuta na dan wani lokaci, sannan a dakatar da har-haren da dakarun Syria masu goyon bayan sojojin Rasha ke kaiwa. Daruruwan mutane ne suka rasa rayukansu cikin kwanaki 11 da suka gabata a Aleppo bayan har-haren da dakarun Syria suka kai. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Syria, Stephen de Mistura, ya ce suna kokarin shata hanyar wani sabon shirin tsagaita wuta.
But we need political will for that.
Ya ce muna shirin fitar da wani tsari mafi inganci da zai sa ido kan sabon shirin tsagaita wutar, amma muna buƙatar himma wajen yin hakan ta fuskar siyasa.
Wani harin bom da aka kai a cikin wata mota a birnin Bagadaza ya halaka wasu mabiya mazhabar Shi'a su 13. Yayin da suke bikin tunawa da mutuwar shugabansu da ya rasu a ƙarni na 8, 'yan sanda da masu ayyukan kiwon lafiya sun ce akalla mutane 28 ne suka jikkata, cikinsu har da ƙananan yara da mata. Wata mota da aka ajiye a gefen titi shaƙe da abubuwan fashewa a yau ɗin Litini a kudu maso yammacin unguwar Shadiya ita ce ta fashe, yayin da musulmi mabiya masabar Shi'a ɗin suke bikin tunawa da Imam Musa Al-Hadim a arewacin Bagadaza. Babu dai wanda ya ɗau alhakin wannan harin. To sai dai mabiya a baya mayakan ISIS kan kai irin waɗannan hare-hare, domin ko a ranar Asabar ɗin da ta gabata, ƙungiyar ta ISIS ta kai wani hari da ya halaka mutane 23 a wajen babban birnin na Bagadaza.
Hare-haren da ake kaiwa akan masu ra'ayin kansu da malaman makaranta da 'yan ƙasar waje da kuma mabiya ƙananan addinai na ci gaba da jefa fargaba a zukatan al'ummar ƙasar Bangladesh. Masu lura da al'amura na ganin wannan alama ce da ke nuna ɓullar masu tsaurin ra'ayi a ƙasar, wadda ake mata kallon tana da saucin ra'ayi idan aka zo batun addinin Islama. Watan Afrilu shine mafi muni wajen kai irin waɗannan hare-hare a ƙasar da ke kudancin Asiya, idan aka wato inda aka kashe mutane 5 ciki har da wasu masu fafutukar kare 'yancin masu mu'amalar jinsi ɗaya da wani farfesan jami'a, waɗanda aka zarga sun soki masu tsaurin ra'ayin addini a shafin Facebook. Izuwa yanzu babu wata alama da ke nuna cewa ga waɗanda suke aikata waɗannan kashe-kashe, ko da yake 'yan sanda sun ikirarin cafke wasu mutane. Amma iyalan waɗanda ake kashewan na ganin 'yan sandan na jan ƙafa wajen binciken waɗanda ake zargin.
To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump na fuskantar wani muhimmin zaɓen fidda gwani da za a yi gobe a jihar Indiana tare da abokin hamayyarsa Senata Ted Cruz na jihar Texas. Idan dai har ya samu nasara a jihar ta Indiana, ana kyautata zaton Trump zai lashe tikitin jam'iyyar ta Republican gabanin babban taron da jam'iyyar za ta yi a Cleveland a watan Yuli. Wasu binciken jin ra'ayin mutane sun nuna cewa Trump na gaba da maki 15 a jihar ta Indiana, kodayake wasu daga cikin binciken da aka yi a baya sun nuna sakamako mabambanta. Yayin da ake shirin tunkarar wannan zaɓe, Cruz, wanda shi ma wato yake yakin neman zabansa a jihar ta Indiana, ya yi kira ga masu jefa ƙuri'a da kada su zabi shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Democrat waɗanda za su rika ba su kunya. Cruz dai na buƙatar gagarumar nasara a jihar ta Indiana idan har yana so ya doke Trump gabanin babban zaben na Cleveland.
Kasar Venezuela ta canza lokacinta na agogo inda ta matsar da shi gaba da rabin sa'a ɗaya a wani mataki na rage yawan wutar lantarkin da take amfani da shi. Shugaba Nicolas Maduro ne ba da umarnin a yi hakan saboda matsalar ƙarancin wutar lantarki da ƙasar ke fama da ita. Ministan kimiyyar ƙasar George Areza ya ce wannan mataki zai rage yawan sawo'in da ake amfani da wutar lantarki da daddare da kuma yadda ake amfani da na'urar sanyaya ɗaki ko kuma air condition musamman ma a ma'aikatu. Baya ga haka, gwamnatin har ila yau ta fara aiwatar da wani shiri na ɗauke wuta na wani lokaci da yin aikin gwamnati na kwanaki biyu cikin mako da kuma rufe makarantu a kowace ranar Juma'a. A da ƙasar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke facaka da kuɗaɗen man fetur, amma faɗuwar farashin man fetur ɗin a kasuwar duniya ya sa Venezuela ta shiga halin ni'asu.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji, tashi-tashin hankula na baya-bayan nan a Najeriya ya sa magabata sun tashi wajen kiraye-kirayen a kai zuciya nisa. Daga Abuja ga wakilinmu Nasir Adamu Ilkaya da rahoton.
Biyo bayan wani hari da aka kai kan mutan Okwabi Nimbo a ƙarmar hukumar Razawani da ke jihar Enugu a kudu maso gabashin Najeriya, masu sharhi musamman ma a yankunan kudancin ƙasar na yin kuɗin goro da cewa Fulani makiyaya 'yan ta'adda ne don zargin ya shafi makiyaya kai tsaye. Tuni shugaba Buhari ya umarci Soweto janar na 'yan sanda Solomon Arase ya damƙo waɗanda suka aikata laifin don yi musu hukunci. Sarkin Musulmi Sultan Sa'ad Abubakar ya yi takaici kan waɗanda suka aikata laifin da yin Allah wadai, inda yakan da garki da cewa amma ba daidai ne a rika cewa Fulani makiyaya 'yan ta'adda ne ko su wane da wane masu addini iri kaza da suka aikata laifin ba. Laifi dai kowa ya aikata shi mai laifi ne daga kowane ɓangare ko kuma kowane addini, in ji Sultan. Take shugaban wata ƙungiyar cusa ɗa ga Fulanin Dure Jange da ke jihar Filato ya shigo ofishin sashen Hausa na Abuja yana cewa,
ni ne Alhaji Isa Baffa, jama'are Jos East. Tarihi ga baki ɗaya babu inda aka samu su al'umma Fulani suna yin abin kunya. Daga cikin jihadi da Shehu Usmanu ya kaddamar, an samu akwai wani daga cikin mayakansa ya tumbuke saiwa guda ɗaya na rogo ko kuma tushen gyaɗa. Da aka iske a Shehu Usmanu, sai wani ya ce masa, Shehu, akwai matsala, akwai wanda ya cire saiwa rogo wanda kuma ba nashi bane. Shehu Usmanu ya ce, lalle ba mu da nasara, tunda ya yi sata mu koma. Wannan yana nuna maka kenan saiwa rogo ya hana Shehu Usmanu ya je ya yaƙi. To ina ga wanda zai zo ya tare hanya ya yi fashi? Ina ga wanda zai je ya ebo shanun mutane? Ina ga wanda zai saci mutum ya ce sai an biya shi kuɗi? Wannan duka hanya ce wadda suka koye ta ta hanyar wani dalili daban wanda ba ɗabi'a ce ta Fulani ba.
Shi kuma shahararren mai shanu MD Lamido da ya kawo ta takardar ƙorafi ga hukumar kare haƙoƙin ‘yan adam kan shanunsa 500 da aka sace kuma aka gano su a sace-sacen shanu a arewa ta tsakiyar Najeriya, ya yi kira ga bi masa haƙƙinsa don zaman lafiya mai ɗorewa.
Duk wanda wani abu ya same sa, kada ya ɗauki doka a hannu. Ka san mu da muke shiki, akwai dokoki, in an zalunce ka sai ka kai kukanka inda ya dace domin a kwato maka haƙƙinka.
Wannan shi yasa kai maka ga ya dace ka taho nan Abuja kenan ka kawo ƙorafi.
Tabbas na bi hukumomin tsaro har yanzu ba abin da suka yi, ni kuma an bar ni a cikin halin imuwa. Dabbobin da na gada tun ina shekara 10 ina ta kiwonsu, rana ɗaya a kwashe su ba na bashi, ina cikin hali na la haula wala quwata. Don haka na ga ya dace in taho nan Abuja in sake mika kokena ga gwamnatin tarayya, kuma ina fata wannan gwamnatin mai adalci za ta ji kukana da sauran 'yan uwana makiyaya wanda abinda aka mun an masu irinsa.
Fulanin da ya da kan yi kiwo a yankunan Najeriya kan bi ciyawa har yankunan Mali da Senegal, da hakan kan sa su yin kirawa imma a dawo da burtalin shanu a Najeriya ko a kafa gandun kiwon shanu. Nasiru Adamu, Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
A gaida Nasiru, sai kuma batun ƙarin albashi da ma'aikata ke bukata a Najeriya daga naira 18,000 mafi kankanta zuwa naira 56,000 mafi kankanta. Kan haka ne na tuntubi wani ma'aikaci kuma mai fashin baki kuma na kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Network for Justice mai suna Malam Aminu Sule, wanda ya ce
to shi ƙarin albashin nan ko don lokaci in ka lura kowace gwamnati zo gwamnatoci da daman gaske da suka shuɗe ma'aikata na neman ƙarin albashi. Amma kuma ƙarin albashin nan duk in ka duba tun daga lokacin Najiban Abdulsalami da ya shugaban kafa har lokacin da ya miƙa farar hula wato ya ba Obasanjo ana ƙara-ƙaran albashin nan amma ba a sami katamanin abin da ake so ba. Domin wasu jihohin ba su iya biyan wannan albashi ɗin duk da an ce a ɗauke da za su iya. Ni na ganin ba abu ne mai mahimmanci a yanzu ga ma'aikata a ce suna neman ƙarin albashi ba, ya kamata su nemi abubuwan da za su inganta tattalin arzikin ƙasa ne. Dan abubuwan tattalin arzikin ƙasa ya inganta, abubuwa za ka same su a sauki.
Amma idan ka dubi yanayin da ma'aikata ke ciki, kana ganin shi wannan albashi mafi ƙanƙanta na 18,000 ya wadata?
E tabbas ai ba zai wadata ba, saboda idan tattalin arzikin ƙasa, maganan gaskiya shi ne, in tattalin arzikin ƙasa ya lalace ko miliyan 100 ne aka baka ko kuma ƙasa da ma nawa ne ba zai maka amfani ba. Suna da buƙatar a inganta rayuwar ma'aikaci sosai, ba lalai sai ta albashi ba, ya samu abubuwa a sassauke kamar misali gidajen nan da sauransu, ya zama cewa ma'aikaci na samu a cikin sauki, yaronsa ya zama yana zuwa makaranta mai sauki, yana zuwa asibiti, yana samun duka da waɗannan abubuwa da ya kamata a yi. To wannan ina ganin zai ɗan fi ba lalai ka a dage sai an samu ƙarin albashi mai yawa kuma ka je kasuwa kayayyaki su tashi ka rasa yadda za ka yi da rayuwanka ba, ga yawan albashin amma bai isa. Shi gwagwarmayar ma'aikaci kullum a Najeriya tun lokacin da Chief Michael Imodu ke shugaban Kwadugo yawanci na ƙarin albashi ne. Ya zama mana kamar ɗabi'a da kuma al'ada da duk wanda ya hau ya samu ƙarin albashi. Amma za ka ga zai wuya ka ga ƙungiyar Kwadugo suna maganan tattalin arziki ya ƙaru, sun fi da kwafa ne duk ayyancin gwagwarmayansu a kan ƙarin albashi. 18,000 da nan aka ce tuntunin ɗin nan cewa ya kamata ya zama shi ne mafi ƙarancin albashi. Akwai jihohin da har yanzu ba su iya biyan albashi. In ban mance ba, kwanan nan shugaban ƙasa ya ba su wani tallafi na su iya biya su biya albashi. To sun biya wasu daga ciki, amma har yanzu ba su iya biya ba wasu daga ciki kuma, saboda an biya wancan bashin, wani bashin ya sake faruwa. To ina son amfani da wannan dama in kira ga waɗannan jihohi da su yi ƙoƙari su koma wannan tallafi da ake da gwamnatin tarayya take ba su ko kuma kaso wanda ake na onshore da offshore, su koma su je su sake ziyartar shi a je majalisa a duba, domin daga nan ne kuɗin da ake ba su ya yi musu kaɗan da ba su iya biyan albashin ma'aikata, ba su kuma iya yin wasu ayyuka da su.
Malam Aminu Sale kenan na Network for Justice ke fashin baki game da batun ƙarin albashi da ma'aikata ke bukata a Najeriya. Yanzu kuma bari dai mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin za a ji cewa wata sabuwar alama samun zaman lafiya a Borno, dawowar ƙwallo a Maiduguri.
Ba yadda za a gwada wa duniya ko a nuna wa duniya cewa an samu zaman lafiya illa iyaka sai an samu irin wannan dama da Ilkinin za ta yi wasanninta nan Maiduguri.
Wasu 'yan Najeriya suna son a tafiye-tafiyen da yake a ƙasashen duniya shugaban Najeriya ya daina manta da harkar wasanni fa.
Gaskiya shugaban Buhari yana kokari sosai, amma dai gehen wasanni ya yadda su yana da kyau ya zanka tunawa da tattalin arziki ma ana iya samun shi gehen wasanni.
Tsohon shugaban ƙwallon ƙafa na ƙasar Liberia yana neman ya sake tsaya takarar shugaban ƙasa a karo na biyu. A Zimbabwe 'yan sanda sun yi awon gaba da shugaban ƙwallon ƙasar, an kuma koriɗe shi shugaban. Sannan daga nahiyar Turai kuma
maki biyu ne kacal ya rage wa Leicester City ta lashe kofin gasar Premier ta Ingila din ta bana. To sai dai a kasar Spain kam har yanzu tana ƙasa tana dabo.
Juma muna fatan mun sami kula mai lafiya a wannan Litinin kuma wani sabon shiri na labaran wasanni. To alhamdulillah muna dada samun alamomi da ke nuna cewa zaman lafiya yana dadadawa a sashen arewa maso gabacin Najeriya musamman a Maiduguri wato headquarter jihar Borno inda harkar kwallon kafa ta saki koma a filin wasanni kamar yadda aka sabanta a can lokacin da ake zaman lafiya.
Sunana Alhaji Zanna Muhammad Mala wanda wajen harkar wasanni yake kira kakaje shi ne sunana wanda yake rufe dan gari Maiduguri ne.
A makon da ya gabata mun samu labarin cewa wato club din El Karimi ta samu damar gudanar da wani wasa a nan cikin garin Maiduguri. Ku za ga mana yadda aka yi bayan daukan tsawon kuma tsawon wani lokaci ne ba aka doka ba gudanar da wasa ne a fadin jihar Borno.
Eh to kamar yadda ka sani shekaru biyu ne muke wasa a waje ba mu yi sa ba ba mu damar buga wasannin mu a nan jihar Borno a Maiduguri ba saboda rashin tsaro da kuma abubuwan da yake tafiya a nan kasa. To amma alhamdulillah da kokarin da shi mai gwamnatin jihar Borno gwamna Kajin Chitima da ya damu ya nuna cewa tun da an samu zaman lafiya ba yadda za a gwada wa duniya ko a nuna wa duniya cewa an samu zaman lafiya illa iyaka sai an samu irin wannan dama da Elkinin za ta yi wasanninta nan Maiduguri a cikin lafiya da kuma kwanciyar lafiya jama'a su san duniya san cewa an samu zaman lafiya cikakke a nan jihar Borno. Da farko godiya wa hafsan sojojin Najeriya da Janar Buratai kuma sojojin da suke nan komanda na 7 Gif wanda su da suka ba mu tabbacin cewa an samu zaman lafiya a Borno za a yi wasannin ba tare da samun wani matsala ba. Kuma alhamdulillah yanzu mun buga wasannin mu guda biyu in ka duba irin cikan da aka yi Maiduguri yana cikin garurukan da anan kasan ake son kwallon kafa ya nuna cewa duk duniya suna murna. Ina tabbatar ma da cewa duk Najeriya da kasashen duniya sun tabbatar mana cewa sun gamsu da yadda aka taru a kan wasannin namin Maiduguri.
An kredi kamar lokacin da cikin shekaru biyu da ba ku gudanar da wannan wasanni a garin Maiduguri. Kamar ina ne kuke zuwa yin wasanni ne?
Eh da farko dai shekara na 2014 mun yi wasannin mu duka a na 13 mun yi wasannin mu duka a garin Kano. To da bara kuma muka yi sauran wasannin mu a Katsina, jihar Katsina state. Sai bana ma mun fara wasannin mu a nan Katsina har mun yi wasanni guda 8 kafin Allah ya sa mutanen nan na Abuja suka gamsu cewa yanzu za a iya mu yi wasannin mu a Maiduguri suka ba mu damar zuwa mu zo Maiduguri yanzu.
To gaishe ka Haruna yana tattauna da Alhaji Zanna Muhammad Bala wanda shine yake guda da harkokin wasanni na kungiyar kwallon kafa ta Alkinima a can Maiduguri. To muna da kashi na biyu da zamu kawo muku nan ba da diyawan Allah yadda. Da yake muna maganar kwallo ya kamata mu ga muku cewa akwai ƴan Najeriya da ke son a zagaye-zagaye ko yawuce-yawucen da yake a kasashen duniya daban-daban. Shugaba Muhammadu Buhari ya danga tuna da harkokin wasanni idan ya je tattauna da abokansa sauran shugabannin kasashen duniya.
Wasu ƴan Najeriya ma'abuta kwallon kafa da ke zaune a jihar Oyo sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya yi ƙoƙari ya tallafa wa club din Super Eagles domin ya ci nasara.
Sunana Lima Abarshi kasuwar shanu a Kenyele, Ibadan. Gaskiya ne kiran kuma shugaban ƙasa game da tafiye-tafiyen da yake ya kamata a hada da hukumar wasanni. Su ma ya kamata a ce kamar yadda ake magana tsaro da wutar lantarki da kuma sha'anin abin da shahi darajar naira ko kuma kuɗi tunda ana kokari a inganta su ko tattalin arziki ita ma ya kamata ita ma hukumar wasanni ai kokari a inganta ta domin yanzu abin kunya a ce wai Najeriya a ce wai Cup din Africa ya fayi tici.
Sunana Dahir Ibrahim Kansila ina mai kira dangane da tafin da yake ya kamata ya saka wasanni a ciki don saboda wasanni suna ci baya don kullun wannan wasannin da ake yi ba wani ci gaba tare da su a kullun aka buga wasa da mu sai dai a ce mu hadu
ana ka gani me yasa wato din Najeriya wato yake samun koma baya a wajen harkar wasanni.
Abin da sake samun koma baya dangane da shugabanni dan ba su kula da shi ba. Ba su sa mai hannu. Dan da suna taimaka mai yanda ya kamata su taimaka mai to gaskiya a duniya inda suke kowa yana taimakawa club din su saboda ci gaba. Ba dan haka me yasa mafi yawan ƴan Najeriya su suna supporter dan wani waje da Najeriya dan saboda shugabannin ne ba su kula da shi ba.
Sunana Abubakar fa gaskiya shugaba Buhari yana kokari sosai amma dai gehen wasanni ya yadda su. Yana da kyau ya zanka tuna da tattalin arziki ma ana iya samun shige han wasanni saboda mi saboda dibi kasashen da suka ci gaba mana kasashen da suka ci gaba su ma gehen ball din akwai wadanda suke ba su da ma arzikin kasa ball din ne arzikin kasa irin su Brazil haka da su Argentina da Spain haka amma nan Najeriya dai ba abinda aka yi muna magana tattalin arziki gehen ball.
Sunana Abule to gaskiya Buhari ya yi tahe-tahe da dama
kuma gaskiya muna jin dadin ta yayin nan saboda gaskiya mun dan samu yalwa yanzu nan sai dai matsala gehen ball din nan muna son a taimaka mana saboda gaskiya mun ci baya ka dubi irin ne shin kwadin gama a cewa ba mu samu zuwa mun tabarbare mun dawo baya gaskiya shi kansa gare mu raguwa ne ya kamata muna son ne duba muna mu ma kasashen wajen da yake zuwa da tace ya samu tallafi irin yadda mu ma za mu tashi mu yi bugun gaba amma a duba yanzu irin su gane su ina a cewa sun taine shi ko a ce mu Najeriya wai muna nan kasa wannan bai bane
wasu ƴan Najeriya mu abuta kallon kafa dake zaune a jihar Oyo kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to ga sheka Hassan to sai kuma kasar Liberia inda tsohon babban dan wasan kasar wato George Weah zai sake tsaya takara na neman zama shugaban wannan kasar baki dayanta ba na kwalle ba na kasar baki dayanta kuma wannan shine karo na biyu da yake nuna kudin yin haka din shi dai George Weah tsohon dan kwalle ne kuma zakara ne na kwalle a Africa da kuma duniya baki daya domin ya buga manyan kungiyoyin kwallon kafa irin su Paris Saint-Germain su AC Milan da su Chelsea to a zaben shekarar 2005 ne ya shaka shi a hannun ita wacce take shugabar Liberia dan yanzu Ellen Johnson Sirleaf to ita Ellen Johnson Sirleaf dai a badi dan Allah ya kama shekarar 2017 ne wa'adinta na karshe zai yi kare kuma a karkashin dokokin kasar bata isa ta saki tsaya neman zagaye ko kuma ta yi tazarci na neman wadi na uku ba to shi yasa George Weah yake son ya saki fitowa a lokacin da yake kwalle dai shi George Weah ya taba zama musamman jakadan majalisar dinkin duniya a harkar kwallon kafa daga baya zo shiga siyasa an zaka malam muke muku magana nan shi sanata ne wato dan majalisar dattawa mai wakiltar yankin nan na yammacin Liberia da ake kira Montserrado wanda ya hada da shi babban birnin kasar wato Monrovia shi dai George Weah yana cikin jami'ar adawa ne ta CDC a cikin Liberia to daga Liberia bari mu cilla Zimbabwe inda aka cafke tsohon shugabar hukumar kwallon kafa ta ita Zimbabwe din wato Henrietta Rushwaya wacce aka ce an kama ta da laifin yin hannu dumu-dumu a cikin wani shirin mundahana na kwalla zamba da cuta a wajen shirya harkokin wasan kwallon kafa inda musamman aka ce tana da hannu a cikin wata cuta da aka so a kwalla a wata kwallon kafa da aka so a shirya ta neman shiga cin kofin Africa na baɗi a tsakanin kasashen ita Zimbabwe din da kuma Swaziland an ce sunan Rushwaya din ne ya fito sosai a cikin wannan al'amari tun lokacin da wani fito na asirin abin da ke faruwa na cewa wannan mutane ya san dadi ma suna irin wannan zambar cikin aminci a can Afirka ta kudu to Rushwaya dai ta amsa cewa lalle ta yi wannan laifin na cuɗanya da wasu kungiyoyi masu shirya wasanni wato a ba su kuɗi su shirya wanda zai ci wasa tun ma kafin a yi wasa din musamman kungiyoyi da suke a kasashen Asia amma sai ta ce wai ai tana yi ne a cikin asiri da niyyar ta taimaki hukumomi domin a tona asirin irin wannan kungiyoyi din to bari mu kammala da wasannin da aka yi ƙarshen mako na nahiyoyin turai inda ga alama akwai alama za a shirya ko kuma wani abin tarihi zai faru a wasannin Premier League na Ingila ina zan fara ne Murtala
bari mu soma a ƙasar Ingila inda yanzu kan maki biyu ne kacal ya rage wa Leicester City ta lashe kofin gasar Premier ta Ingila din ta bana bayan da ta yi kunnan doki a wasanta na wannan makon da Manchester United da ci 1-1 Leicester din kan iya samun tabbacin lashe kofin da ta yi galaba akan United din to amma kuma a yanzu hankali ya karkata ga karawar da Chelsea za ta yi da Tottenham a daren nan na yau a Stamford Bridge kofin na Premier kan tabbata na Leicester da zaran Chelsea din ta doke Tottenham in kuma hakan bai samu ba Leicester din na iya lashe kofin da zaran ta doke Everton a wasan su a mako mai zuwa to sai dai hakan bai hana magoya bayan Leicester din murna mai tsawo ba bayan wasan nasu a Old Trafford wadanda ke dakon kafa tarihin da ba taba yin irin sa ba tarihin gasar ta Premier wannan kunnan doke wani babban cikas ne ga kudurin Manchester United na samun gurbi a gasar cin kofin zakarun Turai domin ko yanzu haka tana ta biyar ne a teburin gasar Premier tare da tazarar maki hudu tsakaninta da Manchester City da ke samanta a matakin ta hudu tare da wasanni uku da suka rage to sai dai a kasar Italia kan ƴan wasa da magoya bayan club din Juventus gagarumin biki suka yi na murnar tabbacin lashe kofin gasar Serie A na kasar bayan samun nasarar wasanni har guda 10 a jere bayan da ta doke kafi a ƙarshen makon nan da ci 2 da nema an tabbatar da su a matsayin zakarun gasar na bana karo na 5 kenan jere da juna bayan da Napoli da ke take musu sau a teburin gasar ta sha kashi a hannun Roma a ranar Litinin da ta gabata sai kasar Jamus inda Borussia Mönchengladbach ta kawo wa Bayern Munich tsaiko wajen tabbacin lashe kofin gasar Bundesliga sakamakon rike ta a kunnen doki da ci 1-1 da ta yi a wasan su a wannan makon. Bayern Munich na bukatar nasara ne kawai a wasan ta sami tabbacin lashe kofin karo na 4 a jere kuma karo na 26 a tarihi, to amma sakamakon wasan ya sa dole ta jira tukunna. To sai dai a kasar Spain kam har yanzu tana kasa tana dabo, domin ko har a wannan makon da ya rage sauraron wasanni bibbiyu a kammala gasar ta La Liga har yanzu ba a san maceto ba. Barcelona da ke saman teburin gasar da Atletico Madrid da ke binta duk suna da maki 85-5 ne, yayin da kuma maki 1 ne talliyar rabe tsakanin su da Real Madrid da ke dafa musu baya. Real Madrid dai ta doke Real Sociedad da ci 1 mai ban haushi, Atletico ma ta doke Vallecano da ci 1 da nema, yayin da Barcelona ta doke Real Betis da ci 2 da nema. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kage she kamar tula. To jama'a ban da ya sauka kenan a shirin yau, sai wata litinin a dan Allah ya kai mu a madadin wakilan da suka kawo rahotanni a yau, wato Haruna Dauda daga Maiduguri da Hassan Mura Tambal daga Badin da kuma Murtala Faruku Sayina daga Sokoto. Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington DC.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku wurin gwamnatin Amurka. Bisa ga rahotannin ƙasa na shekarar 2015 akan ayyukan kare haƙƙin bil'adama da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a tsakiyar watan Afrilu, gwamnatin ƙasar Rasha na ci gaba da watsi da kuma take haƙƙin bil'adama da dama. Na farko shine ci gaba da gwamnatin ta yi na ƙoƙarin danna 'yancin 'yan ƙasa wajen zaben shugaban da suke so cikin kwanciyar hankali da adalci. An yi ta amfani da sababbi da tsofaffin dokokin danniya wajen musgunawa da ɓatawa da kuma azabtar da mutane da ƙungiyoyin da suka soki gwamnati. Musamman gwamnatin take auna waɗanda suka tofa albarkacin bakin su wajen goyon bayan gwamnatin Ukraine ko kuma adawa da ayyukan gwamnatin Russia a ƙasar Ukraine. Haka kuma gwamnatin Russia na ci gaba da hukunta wasu ƙabilu da ƙungiyoyin addinai tsiraru tare da nuna wariyar launin fata da wariyar jinsi da ma'aikata da bayan ƙasa ba. Bugu da ƙari, jami'ai na daƙile duk wasu hanyoyin kare kai akan al'amuran da suka shafi siyasa. Gwamnatin tana amfani da wurin tsare mutane na sirri da cajin su da laifukan ta hanyar amfani da bayanan leƙen asiri da kuma ƙoƙarin hukunta waɗanda ba 'yan ƙasa ba da aka kama ba bisa ƙa'ida ba, musamman 'yan ƙasar Ukraine. Duk da haka, a lokaci guda, mahukuntan suka yi hukunta mutanen da ke da hannu wajen kisan fitattun 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya da 'yan adawar siyasa. Haka kuma goyon bayan 'yan awaren gabashin ƙasar Ukraine da Rasha ke yi da kuma ayyukanta na shekaru biyu a yankin Crimea ƙasar Ukraine ke da alhakin wasu munanan cin zarafin bil'adama a yankin. A cewar kungiyar masu sa ido ta ƙasa da ƙasa da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu, haɗakar dakarun 'yan awaren ƙasar Rasha a yankin Donbas da kuma ayyukan hukumomin ƙasar Rasha a Crimea ne suka yi sanadiyar mutuwa da jin raunukan dubban fararen hula. Jami'an hukumar kula da ayyukan ƙasar Rasha na bi suna kama wasu 'yan ƙungiyoyi, musamman 'yan Ukraine da Crimea, waɗanda suka yi maganar adawa da ayyukansu. Kuma da ƙarshe, rikicin arewacin Caucasus tsakanin dakarun gwamnati da mahara masu tsatsauran ra'ayin Islama da masu aikata miyagun ayyuka ne suka yi sanadiyar cin zarafi da yin wulaƙanci akan bin doka da oda. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To labaran duniya amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kammala wata ziyarar gaggawa da ya kai birnin Geneva ta tsawon sa'o'i 20 a yau Litinin. Amurka da kawayenta na kokari ne su ga sun gabatar da wata bukata wacce za ta tabbatar cewa ba a koma gidan jiya ba a yakin da ake yi a Syria. Ko da yake Kerry bai bayyana irin bukatar da suke tattaunawa akai ba, amma faɗi tashin da yake yi shine ya ga cewa an tsagaita wuta na dan wani lokaci. Sannan a dakatar da har-haren da dakarun Siriya masu samun goyon bayan sojojin Rasha ke kaiwa. Ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu cikin kwanaki 11 da suka gabata a Aleppo bayan har-haren da dakarun Siriya suka kai. Wani harin bom da aka kai a cikin wata mota a birnin Gwagadaza ya halaka wasu mabiya mazhabar Shi'a su 13 yayin da suke bikin tunawa da mutuwar shugabansu da ya rasu a ƙarni na 8.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin nan ga wata gyara, wanda wakilinmu a Yamai Sila Barma ya hira da shi a shirinmu na yamma kan batun sabuwar kotun shari'ar kasuwanci da aka kafa a Yamai. Shine Mamman na Isa, wato Sabu'u, babban alkalin kotun kasuwanci na Yamai din. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatarwa da Julie Discretion wacce ta hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin, wato Jim Hammond, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta sai kuma gobe idan Allah ya kai.